إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci nurul huda da yake wannan gari mai albarka da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta asabar wato tai daidai da ranan 11 ga watan sha'ban hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 10 ga watan 2 2025 miladiya. Zan ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka sharhu aqidatul wasitiyya na Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Usaymin alayhi rahmatullah, wanda sharhi ne na littafin Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wannan ne zai zama majalisi na 11 cikin jerin karatutukan wannan littafi. Muna nan kan gaban farko na littafi, inda malam yake mana bayani akan i'tiqadin ahlus sunna wal jama'a at-ta'ifatul mansura al-firqatun najiya, wanda yake shine al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اعتقاد أهل السنة والجماعة يجنو أكن إيمان دا الله دا ملائكونسا دا لتتفنسا دا منزننسا دا تاشي باي متوى دا كما إيمان دا كدر الخيرنسا دا شرنسا. طوى إن الركنن إيمان أكن سو مالن أسيمين يكي من شره. Darasin da ya gabata mun zo ƙarshen faɗin sawa kutubihi da kuma littattafansa, imani da Allah da mala'ikunsa da kuma littattafansa, rukunai guda uku kenan. Za mu ci gaba, yace wa rusulihi da kuma manzanninsa. Za a yi imani bayan imani da Allah da mala'ikunsa, aka kuma yi imani da littattafan da Allah ya saukar, sai kuma a yi imani da manzanninsa, manzannin Allah, manzanni da annabawa da Allah yake aikowa. Ya ce ai rusulullah, ana nufin manzannin Allah, wa humul ladhina auha Allahu ilayhim bishara'i, su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wahayi game da shari'o'i. Yawwa, bantin nan sai an rage su, a rage musu gudu. Su ne wanda Allah ya musu wahayi, ya yi wahayi zuwa gare su, bishara'i da shari'o'i. Ma'ana kowane manzo za ka samu Allah yana aiko shi da shari'a wadda tana iya ta bambanta da ta wani manzan, wanda su manzannin sun bambanta, wasu daga cikinsu sun bambanta a cikin shari'o'i, sun haɗu a usul, abinda ya shafi aqida ba su da bambanci. Amma ɓangaren shari'a, shari'ar wani manzo takan bambanta da ta wani. Shi yasa sai malai ya kawo jam'in shari'o'in, to humul ladina auha Allahu ilayhim bishara'i, wanda Allah ya musu wahayi da shari'o'i, wa amarahum bitablighiha, kuma ya umurce su su isar da wannan shari'o'in. Kusan wannan shine ta'arifi mafi shahara na manzanni, ce manzanni su ne wanda Allah ya aike su da shari'a, yace kuma su isar da ita zuwa ga wasu. Annabawa kuma su ne wanda Allah ya aike su, ko kuma ya ba su annabta yake bance su da wani wasu dokoki bai umurce su su isarwa wasu ba mana abin zai takaita daga kansu ne kawai duk da wannan ta'arifin Ibn Taymiyyah yayi bayani mai kyau game da cewa ba shine ta'arifi mafi shahara ba in ka bibi ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah ka tattara su guri daya zaka samu akwai abin da yake saba ma wannan ta'arifin domin ana iya samun wani manzo da zai zo da bai zo da sabuwar shari'a ba manzo ne amma zai yi aiki da shari'ar wani manzo da ya gabace shi kenan ba dole bane sai ya zo da sabuwar shari'a sannan kuma ana iya samun annabin da zai zo da sabuwar shari'a annabi ne amma ya zo da sabuwar shari'a kamar annabi Adam kaga annabi ne ba manzo ba amma ya zo da shari'a kuma ba a ce kar ya isar da ita ba ba a ce ya takaita ta gare shi shi kadai ba shari'ar da annabi Adam ya zo da ita duka zuri'ansa da ita suka yi aiki har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi Nuhu da haka yace ta'arifi mafi kyau in ka bibiyi dalilai zaka samu manzo shine wanda Allah yake aiko shi zuwa ga wata al'umma kafira wasu al'umma da suka kafirce wa Allah suke shirka sai Allah ya aika musu manzo ta iya yaje da sabuwar shari'a ta iya yazo kuma da shari'an wani annabi da ya gabace shi sai ya kira su zuwa ga tauhidi idan sun karba to in ba su karba ba sai Allah subhanahu wataala ya halaka su amma shi annabi shine wanda Allah yake aikasa zuwa ga al'umma ta masu imani kamar malamai kenan haka a cikin musulmi yanzu da suke da'awa kaga ba zuwa suke suna kiran kafirai ba ba an aike su zuwa ga kafirai bane su an aike su ne zuwa ga mutanen su masu imani dan su rika jaddada musu addini suna sabunta musu shi suna tunatar da su abinda annabin manzon da ya gabata ya tunatar ya koma ga Allah shi yasa annabawa a cikin bani Isra'ila suka zama su ne suke jagorantar al'umma kuma su ne kamar malamai a cikin magabata a cikin bani Isra'ila shi yasa manzon Allah yake cewa banu Isra'ila sun kasance annabawansu ne suke jagorantar su su masu wa'azi a cikin al'ummomin da suka gabata su ne annabawa shi yasa manzon Allah yake al-ulama'u warasatul anbiya bai ce warasatul rusul yace malamai su ne magada annabawa yadda annabawa suke cikin al'ummomin da suka gabata su suke wa'azi to yanzu a zamanin manzon Allah sai aka rufe kofar annabta daga manzon Allah sai aka rufe annabta gaba daya yanzu bayan da zai a samu wani annabi da zai biyo bayan manzon Allah to sai malamai sai suka ci gaba da aiki irin na wanda annabawa suke yi a wancan lokaci an gane wannan dama wancan lokaci annabawa su suke da'awa su suke wa'azi suna kiran mutane zuwa ga imani ma'ana suna karfafawa mutane imaninsu amma ba a aike su zuwa ga wata al'umma kafira ba su ne annabawa shi kuma manzanni shine manzo da lokacin da wata risala za ta yi nisa mutane su kafirce su shiga shirka to sai Allah ya aiko manzo da zai zo ya kira su zuwa ga tauhidi to wannan shine ar-rasul cikin littafin sa annubuwat yayi maganganu masu kyau ya karfafe su da dalilai masu karfi dangance da wannan ta'arifin shi da dai ta'arifi mafi kyau manzanni su ne wanda aka aike su zuwa ga al'umma kafira annabawa kuma su ne wanda aka aike su zuwa ga al'umma mumina su jaddada musu addini su karantar da su addini su kira su yi musu da'awa zuwa ga addini kowanne daga cikin manzo ko annabi ta iya ya zo da sabuwar shari'a ta iya ya aiki da shari'an da ta gabata kowanne daga ciki manzo zai iya zuwa da sabuwar shari'a zai iya aiki da wata tsohuwar shari'an wani manzo da ta gabata haka shi ma annabi zai iya zuwa da sabuwar shari'a zai iya kuma zuwa yayi aiki da shari'ar wani manzo da ya gabace shi to wannan shine ta'arifi mafi kyau to shine anan mala yace wa awwaluhum nuhun wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam na farkon su shine annabi nuhu na karshen su kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dalilu ala anna awwaluhum nuhun dalilin da ya nuna cewa lalle na farkon su shine annabi nuhu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzon Allah kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da kuma annabawa da suka biyo bayan shi. Sai aka nuna annabawa nan ana nufin manzanni duk sun biyo bayan annabi Nuhu ne. Ta suratul nisa aya ta 163 ya'ani ana nufin wahyan ka, wato ana nufin wahyan ka iha'ina ila Nuhu inna wahayna ilayka wahyan mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka da wani wahayi ka iha'ina ila Nuhu kamar wahayin mu zuwa ga annabi Nuhu wa nabiyina min ba'dihi da annabawa da suka biyo bayan sa wa huwa wahyur risala wanda ana nufin wahayi na manzanci to kaga sai aka ce annabawa da suka biyo bayan annabi Nuhu wa qawluhu da kuma fadin Allah da yace walaqad arsalna nuhan ila ibrahim walaqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitab ta kuma haqiqa mun aika annabi Nuhu da annabi Ibrahim waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata sai muka sanya annabta a cikin zuri'an su biyu wal kitaba da kuma littafi litatafai da ake saukarwa annabawa suratul hadid ayat 26 mala yace fi zurriyyatihima da Allah yace ai zurriyatu nuhin wa ibrahim ana nufin zuri'ar annabi Nuh da kuma zuri'ar annabi Ibrahim walladhi qabla nuhin la yakunu min zurriyatihi duk wanda ya kasance kafin annabi Nuh kaga ba zai kasance daga zuri'ar annabi Nuh ba to ya nuna cewa ashe annabawa wadanda aka saukar musu da littafai suna daga cikin zuri'ar annabi Nuh ne kuma zuri'ar annabi Nuhu sun biyo bayan shi ne yaro da duka hatta annabi Ibrahim yana cikin zuri'ar shi annabi Nuhu hatta annabi Ibrahim yana cikin zuri'ar annabi Nuhu kina annabawan da suka biyo bayan su aka ce daga annabi Ibrahim to duk annabawan da suka biyo baya kuma zuri'ar annabi Ibrahim ne tunda aka zo kan annabi Nuhu tunda aka zo daga annabi Nuhu daga lokacin da aka zo kan annabi Ibrahim to duk annabawan da suka biyo bayan annabi Ibrahim daga zuri'ansa suka fito to nan ma kaga yana tabbatar mana da cewa annabi Nuhu shine farkon manzanni wa kadhalika qawluhu ta'ala haka kuma fadin Allah ta'ala wa qaumu nuhin min qablu innahum kanu qauman fasikin da kuma mutanen annabi Nuhu min qablu da suka zo daga can farko kaga sai aka ce min qablu ma'ana su ne wanda suka gabaci sauran mutane innahum kanu qauman fasikin lalle su sun kasance mutane ne fasikai mutanen annabi Nuhu suratul zariyat ayat 46 mala yace kad naqulu kaga zamu iya cewa inna qawluhu min qablu lalle fadar Allah da yace min qablu ay yadullu ala ma sabaqa ila nuni zuwa ga abin da ya gabata sai yace idan kenan min alqur'ani salasatu adilla daga alqur'ani mun samu dalilai guda uku ga su tadullu ala anna nuhan awwalur rusul wanda suke nuni zuwa ga cewa annabi Nuhu shine farkon manzanni annabi Nuhu shine farkon manzanni duk wani da yazo kafin annabi Nuhu to annabi ne ba manzo bane kamar annabi Adam wannan dalilai ne daga alqur'ani wa min as-sunnah dalilai da suka zo daga sunnar ma'aiki ma sabata fi hadisi shafa'a abin nan da ya tabbata a hadisin nan na shafa'a mashhurin hadisin nan anna ahlal mawqifi yaquluna li Nuh mutanen da suka samu kansu a farfajiyar alkiyama a lokacin da za su je neman wanda zai sa baki a yi musu hisabi za su je wajen annabi Adam sannan su zo wajen annabi Nuh in suka zo wajen annabi Nuh za su ce anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ardi kai ne farkon manzo da Allah ya aiko shi zuwa mutanen ƙasa zuwa ga mutanen duniya kenan malaka wa hadha sarihun kaga wannan abu ne a sarari kai ne farkon manzo kuma annabi ne ya faɗi hadisi ne bukhari da muslim bukhari ya fitar da shi muslim ibn majah imam ahmad hadisin anas dan malik wanda wannan bangare ne na hadisin yana da tsawo yace huwa juz'un min hadisi shafa'a at-tawil wani yanki ne na hadisin shafa'a mai tsawon nan wanda aka sani aga a hadisi manzo Allah sai ya tabbatar da cewa za su ce wa annabi Nuhu kai ne farkon manzanni amma Adam alayhi salam amma annabi Adam alayhi salam fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasulin shi annabi ne ba manzo bane annabi Adam annabi ne ba manzo ba, mana an aiko shi ne zuwa ga kansa da zuri'ansa, ba wasu kafirai ke da kai ba a lokacin da aka aiko shi zuwa gare su, balantana ya zama manzo. Shi shine annabin sai ƴaƴansa duk suka tashi akan wannan akan wannan shari'a tashi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Wa amma Idris, amma annabi Idris, fa zahaba kaseerun min al-mu'arrikin aw akthar wa ba'd al-mufassirin aidan ila annahu qabla nuh. Annabi Idris, ke da yawa daga cikin malaman tarihi ko kuma mafi yawa daga cikin malaman tarihi, wa ba'd al-mufassirin, da wani wasu daga cikin malaman tafsiri aidan suma, sun tafi ila annahu qabla nuh. Annabi Idris ya zo kafin annabi mai kafin annabi Nuh. Wa annahu min ajdadihi, har ma suka ce shi ma annabi Nuhu, abin nan annabi Idris yana daga cikin kakannin annabi Nuhu. To iskalin da za a samu anan, shi kanshi annabi Idris an kira shi manzo a cikin Al-Qur'ani, an kira shi manzo, don malamai suna cewa duka sunayen annabawa da suka zo cikin Qur'ani manzanni ne. Duk annabawan da su ambaton sunansu ya zo a cikin Qur'ani dukkaninsu manzanni ne. To suna annabi Idris ya zo a cikin Al-Qur'ani, to kaga shi ma manzo ne ke. To idan aka ce shi ma manzo ne, to kaga sai zama an rushe waɗancan ayoyin da wancan hadisin na manzon Allah da muka karanta. To daga shi ahlul mawqif za su ce masa kai ne farkon manzanni, hadisi ne na manzon Allah, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. To idan muka ce annabi Idris ɗayan biyu ne, ko dai a ce annabi Idris ba manzo ba ne, annabi ne kawai zalla, ana iya karɓar wannan. Ko kuma ya kasance a za mu ce ya biyo bayan annabi Nuhu ne. To idan muka ce annabi ne zalla, to ya za mu yi da sunansa da ya zo a Qur'ani? Alhali malamai sun riga sun yi ittifaki da dalilai na Al-Qur'ani, wanda lokaci ba zai ba mu iya kawo su ba, cewa duk wani da sunansa ya zo a Qur'ani a matsayin annabi to manzo ne. Dalilai na Qur'ani sun tabbatar da wannan. To kaga hanyar da za a bi kawai shine a ƙaryata malaman tarihi, an gane, a gaskata maganar manzon Allah da Al-Qur'ani, wanda shine annabi Idris ma ya biyo bayan annabi Nuhu ne. Ba abinda kuma zai hana faruwar haka, ba abinda zai hana. Shi kansa annabi Idris yana cikin zuri'ar annabi Nuhu ne, ya biyo bayan annabi Nuhu ne. To kaga wannan sai zama babu wani iskari. Shi yasa malai yace lakin hadha qawlun dha'ifun jiddan, wace lakin hadha qawlun dha'ifun jiddan, wannan magana ce mai rauni sosai. Wal qur'anu was sunnatu tarudduhu, alqur'ani da sunna suna mayar da wannan magana. Was sawabu, abinda yake shine daidai ma zakarna, abinda muka ambata cewa annabi Nuhu shine farkon manzanni. Wa akhiruhum Muhammadun alayhi salatu wassalam, na ƙarshen manzanni cikamakin su shine annabi Muhammad alayhi salam, da qaulihi ta'ala, saboda fadin Allah ta'ala, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, sai dai shi manzan Allah ne, sannan kuma shine cikamakin annabawa. Suratul Ahzab aya ta 40. ولم يقل وخاتم المرسلين, الله bai ce kuma shine cikamakin manzanni ba. Me yasa? Dan haka za a iya samu iskali wanda zai ce to kenan banda annabawa, domin akwai in aka ce manzanni akwai annabin da ba manzo ba, kenan sai a ce su ba a rufe su ba, wanda zai ce to yau akwai wani annabi, manzo ne babu amma akwai annabi. Amma da aka ce wa khataman nabiyyin, to duk wani annabi manzo ne. Gane ko? Da aka ce wa khatamun nabiyyin, abin nan duk wani manzo nake son cewa, duk wani manzo annabi ne. To kaga ya kace khatamun nabiyyin, magana ta kare, kenan duk manzanni sun shiga ciki, kuma annabawa su ma sun shiga ciki, kenan an rufe kofar annabta da manzanci gaba daya. Sabanin inda an ce wa khatamul mursalin, to annabawa za a iya cewa to ai ba a rufe kofar annabta ba, kofar manzanci aka rufe, sai a samu wani da zai zo ya ce shi annabi ne. Duk da fa an faɗi wa khataman nabiyyin din, amma sai da wasu suka yi ciwa-ciwa, suka canza, suka ce ana nufin wato shine abin nan din, shine zababbe a cikin manzanni, a cikin annabawa. Dan haka dai ana iya samun annabi bayan shi. har ake da kungiya tana nan ta Ahmadiyya, aqidar Ahmadiyya tana nan cikin Nijar tana yaduwa kamar wutar daji. In ka irin wajen su kwannin nan yankin maradin nan kai haka duk su ne ƴan Ahmadiyya wanda suke cewa akwai wani annabi Ahmad Gulam Al-Qadiyani wani mutumin yankin India da Pakistan ne ya taso daga baya yace shi annabi ne yace ya soke jihadi ya soke wane ne turawa suka dauke shi suka kamba mashi turawan Ingila saboda yace ya soke jihadi kaga kenan su kuma dama abinda suke tsoro a yake su tunda yace ya soke jihadi kaga ba wanda zai yake su tunda an soke jihadi haka suka dauke shi suka tallafa mashi suka kamba mashi ya shahara shi yasa aqidan take da karfi a yankin Turai aqidan tana da karfi can dan suna karfafa ta dan su a addinin su ba jihadi sannan kuma shi an Ahmad Gulam din annabi ne da ya biyo bayan manzon Allah kaga wannan mu a wajen mu kafirci ne duk wanda yake da wannan kafiri ne wannan da ijma'in musulmin duniya duk wanda yake da akwai wani annabi bayan manzon Allah kafiri ne ta fatan fahimta to duk da an ce wa khataman nabiyyin din amma duk da aka sai da aka samu wasu sun zo sun ce su annabawa ne yace walam yaqul wa khataman mursalin li'annahu idha kutima an-nubuwwa kutima ar-risala min babi aula saboda in an rufe annabta to za a rufe manzanci ne min babi aula tunda duk wani annabi duk wani manzo to annabi ne in an rufe annabta to shikenan manzanni su ma an rufe kofar manzanci fa in qulta idan wani ya kawo shubha sai ka kawo shubha sai kace Isa alayhi salatu wassalam yanzilu fi akhir az-zaman annabi Isa tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi zai sauko a ƙarshen zamani kamar yadda dalilai suka tabbatar dalilai masu ƙarfi hujjoji hadisai ingantattu cewa annabi Isa zai dawo a ƙarshen duniya wa huwa rasulun kuma gashi shi manzo ne famal jawabu to menene amsa akan wannan ga wani manzo ya dawo bayan manzon Allah kuma an ce an rufe manzanci an rufe annabta kuma ga annabi Isa ya dawo kuma shi annabi ne manzo ne sai kaka na kulu malace sai mu ce huwa la yanzilu bi shari'atin jadida shi ba zai sauko da sabuwar shari'a ba wa innama yahkumu bi shari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in ya sauko zai yi hukunci ne da shari'ar manzon Allah kaga bai zo da wata shari'a ba zai yi aiki ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa idza qala qa'ilun to idan wani shi ma yace min al muttafaqi alaihi anna khayra hadhihi al umma ba'da nabiyha abubakar yana daga cikin abin da aka yi ittifaki akan sa cewa mafi al khairi a cikin wannan al umma bayan annabinta shine abubakar wannan an yi ittifaki akan wannan in an cire manzon Allah to a cikin wannan al umma gaba daya abubakar shine mafi al khairi wa isa yahkumu bi shari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko mun ci annabi isa zai dawo yayi hukunci da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu min atba'ihi kenan zai kasance daga cikin mabiyan manzon Allah kamar yadda shi ma abubakar mabiyi ne na manzon Allah fa kaifa yasihhu qauluna to yaya fadar mu zai inganta cewa inna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha abubakar cewa lalle mafi alkhairin wannan al'umma bayan annabin ta shine abubakar to ga annabi isa ya dawo sai kaka malaci fal jawabu ahadu salasati wujuh amsa da zamu bayar akan wannan ta dayan fuskoki guda uku ne awwaluha fuskan farko annabi isa alaihi salatu wassalam lalle annabi isa tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi rasulun mustaqillun min ulil azmi manzo ne mai cin gashin kai sannan yana daga cikin manzannin nan ma'abuta himma guda biyar yana cikin ulul azmi minar rusul annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad su biyar ne bisa magana mafi karfi wala yaqtaru bil bal haka ba zai fado ba a cikin tunani al muqarana bainahu wa bainal wahidi min hadhihi al umma tsakanin annabi Isa da kuma wani ɗaya daga cikin wani al'umma a tunaninka ba zai faɗo ba kai tunanin wani zai yi daidai cikin wani al'umma zai yi daidai da annabi Isa su yi daidai ba tunaninka ba zai faɗo bazai baka wannan ba fa kaifa bil abinnan bil mufadala to taya kuma za a ce har ma a ce ga wani cikin al'ummar manzon Allah yafi wani annabi manzo wanda yana cikin ulul azmi minar rusul taya ma za a fadi haka daidai da shi ma a hada su ma bazai yi ba bana tana afifi tashi akan annabi Isa wa ala hadha to akan wannan yasqutu hadha al-irad min aslihi sai zama za a rushe wannan maganar bijiro da wannan maganar za a rushe shi tun daga asalin sa li annahu min at-tanattu saboda yana daga cikin tanattu'i shine wato zurfafawa da wuce gona da iri shine at-takallufu wal mughalat wa mujawazatu al-hadd yana cikin kallafawa kai da kakale da zurfafawa da wuce gona da iri cikin al'amura a tunanin ka ma ba zai zo maka ba ka hada annabi Isa da Abubakar ba zai yi ba ka san annabi Isa yafi Abubakar Abubakar sahabi ne annabi Isa kuma manzo ne cikin ulul azmi minar rusul a tunanin ka ma wannan tunanin ba zai zo maka ba da ka kakalo wannan tunanin ma kuskure ne da ba zan fahimta da bai ba kamata wannan tunanin ya zo ba وقد هلك المنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذا الله يجي ما سو irin wannan kakalan sun halaka wanda zai ta kakale kakale ta kakalo abubuwa irin wannan to sun halaka sun jefa kansu cikin halaka kaba qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kamar manzo Allah ya fada a hadisi sahihi imam muslim ya rawaito shi da abu daud da imam ahmad fuska na farko kenan al-thani fuska ta biyu da zamu mai da wannan maganar ko zamu bada amsa akan ta أن قول هو خير الأمة إلا إيسا أن قول شيني ثيمو شي هو خير الأمة شي النبي أبو بكر أبنان سيدنا أبو بكر شيني ما في الخير الأمة إلا إيسا سيمو استثنائي النبي إيسا باشي كنا ما هو خير الأمة إلا إيسا شيني ما في الخير الأمة قبات يا إما أن النبي إيسا الثالث فسكا انا اكو ذا مبادا امسا ان نقول شيني مو تشي ان عيسى ليس من الامه النبي عيسى بايا daga cikin al'ummar manzon Allah wala yasihu an naqula baya inganta mu ce innahu min ummatihi shi yana daga cikin al'ummar sa wa huwa sabiqun alayhi alhali ya riga manzon Allah zuwa lakinnahu min atba'ihi idha nazala sai dai zai kasance daga cikin mabiya manzon Allah ba cikin al'ummar sa ba a mabiyansa idza nazala idan ya sauko me yasa li anna shari'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baqiyatun ila yawmil qiyamah saboda shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wanzazziya ce dawwamiyya ce har zuwa tashin kiyama aga idan ya dawo da ita zai aiki sai zama mabiyin shari'ar ne amma baya cikin al'ummar fahimta saboda yazo kafin manzon Allah kaga sai zama an fita daga wannan iskalin kusan wannan kauli na uku shine mafi kyau da za a fada kenan sai zama maganan tana nan a cikin wannan al'umar Abubakar shine mafi fici shi kuma annabi Isa da ban ba cikin al'umar yake ba sai dai zai bi shari'ar in ya dawo mun gane fa in qala qa'ilun idan wani kuma ya sake cewa kaifa yakunu tabi'an wa huwa yaqtulu al-khinzir ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية تيا زأتي النبي إيسى مبي من زان الله لي الهالي يازو ياساق وا شرائر من زان الله أتيكم وسأبوه وهو يقتل الخنزير قاش إن يازو زي كش زي كشي على دي زي كركشي على دي ويكسر الصليب زي كريريا زي كريريا كروس ونم kurwa wannan tasu da suke bautawa wannan gicciyekin wanda suke yi din wannan filiskin nan da suke yi manzo Allah wannan annabi Isa zai karere wannan salib kin sanan wala yaqbalu illa alislam ko baya karbar komai daga gare su sai musulunci ko ka musulunta ko a yake ka ma anna alislam yaqirru ahli alkitabi biljizya tare da cewa shi musulunci yana tabbatar wa ahli alkitabi jizya idan mutum ahlul kitabi ne aka zo gurin sa aka ci shi da yaki ya musulunta ko kuma aka zo kasar sa aka ce ya musulunta yaki musulunta to za a ce bai da jizya in yaki bai da jizya ne za a yake shi amma manzo Allah ya ce annabi Isa ba zai karbi jizya ba ko ka musulunta ko yake ka to ya za ku ce masa mabiyin manzo Allah ne alhali gashi ya zo da wani abu sabo da ya saba wa shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulna sai mu ce ikhbaru annabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika iqrarun lahu labari da manzo Allah ya ba mu game da wannan to tabbatarwa ce daga manzo Allah fatakunu min shari'atihi sai zama wannan ma yana daga shari'arsa an samu sunna taqririyya an fahimta labarin da ya bamu tabbatarwa ne wa yakunu naskhan lima sabaqa min hukm al-islam al-awwal sai zama wannan abin da zai faru a lokacin wani naskhu ne da za a samu game da abin da ya gabata min hukm al-islam al-awwal na hukuncin musuluncin farko naskhu ne amma ba zai fara aiki ba sai annabi Isa ya zo za a samu nasikhu wal mansukh to amma wannan naskhun waye tabbatar mana da shi annabi Isa a manzo Allah ya tabbatar mana da naskhu din sai ba shi ba mu labarin zai faru kuma bai da labarin ikrari ne amma naskhun ba zai fara aiki a yanzu ba sai lokacin da annabi Isa ya zo to kaga shi ma dai shari'ar manzo Allah ne ina ba ta fahimta to ba yana kawo muku fawaid ne na ilimi amma baya son yayi magana akan annabawa kaza ka saboda Ibn Taymiyyah zai yi magana akai a can cikin littafin ina ba ta fahimta shi yasa baya tsaya magana akan annabawa ya kaza kawai sai dai ya dan baku wasu fawaid wanda ba za su zo a can ba na ilimi wannan kuma yana daga cikin kwarewarsa abin nan shi Sheikh Usaimin da sai ya bayanin da kuma zai zo gaba sai zama mun yi maimai sai zama wannan mun yi bayani kuma zo can gaba a sake maimaitawa amma sai ya bar wancan bayanin da Ibn Taymiyyah zai yi akan rukunin imanin nan shi kansa Ibn Taymiyyah zai yi magana akai to kaga ba zai sai ya kyale bayanin da zai yi sai ya dauko wasu fawaid na ilimi wanda ba za a yi su a can ba dan ya zama nan ka karu da wani abubuwa na ilimi karkashin wannan sai wal ba'su ba'da al-mauti tashi bayan mutuwa shine rukuni na biyar tashi bayan mutuwa al-ba'su bi ma'ana al-ikhraj al-ba'su ya wato ya zo da ma'anar al-ikhraj fitarwa yani ikhrajun nasi min quburihim min ba'di mautihim fitar da mutane daga cikin kaburbaransu bayan mutuwarsu shine al-ba'th fitar da mutane daga cikin kaburbaransu bayan mutuwa wa hadha min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaa wannan yana daga cikin kuma aqida kudurin zuci na ahli sunna wal jamaa yana cikin aqidansu yarda da tashi bayan mutuwa yarda cewa za a tashi bayan mutuwa domin fuskantar hisabi wa hadha thabitun bil kitabi was sunna wa ijma'il muslimin wannan tashin bayan mutuwa abane da yake tabbatacce da littafin Allah da sunnar manzon Allah da ijma'il muslimi bal bi ijma'il yahudi wan nasara yace bal ma hadda ijma'in yahudu da nasara haisu yuqirruna bi anna hunaka yawman yub'asu an-nasu fihi wa yujazun ayayin da yahudu da nasara su ma suke tabbatarwa cikin littafan su cewa akwai wani yini da zai zo da za a tashi mutane a cikin wannan yinin kuma a yi musu sakayya akan ayyukansu amma alquran inda aka samu dalili daga alqurani fa qawluhu azza wa jalla shine fadin Allah azza ya buwaya wa jalla kuma ya girmama yace za'ama alladhina kafaru an yub'asu qul bala wa rabbi latub'asun za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu kafirai sun riya cewa ba za a tashe su bayan sun mutu ba Allah yace qul ka ba su amsa ka ce bala haka ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina latub'asunna tabbas sai an tashe ku wannan menene alqur'ani ne suratul tagabun aya ta 7 wa qala azza wa jalla kuma Allah mai girma da daukaka yace thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawm alqiyamati tub'athun sannan ku bayan halittar ku da Allah yayi hali bayan hali kuna dogon mani ku koma gudan jini ku koma tsoka ku yi kaza thumma innakum ba'da dhalika sannan ku bayan wannan halitta da aka yi muku lamaytuna tabbas za ku mutu thumma innakum sannan kuma ku yawm alqiyamati a ranar gobe kiyama tub'asuna za a tashe ku daga kaburbura suratul mu'minuna aya ta 15 zuwa ta 16 wa'annan dalilai ne daga alqur'ani da suke nuna tashi bayan mutuwa wa amma fi sunnah amma dalilai da aka samu daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faja'at al-ahadith al-mutawatira 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik hadisi sun zo mutawatirai ta hanyar ganganko yawan su yafi shuran masaki game da cewa za a tashi bayan mutuwa mutane su fuskanci hisabi wa ajma'a al-muslimuna ala hadha ijma'an qat'iyyan daka musulmai suka yi ijma'i akan wannan ijma'i yankakke yankakken ijma'i wa anna an-nasa sayub'asuna yawm al-qiyama cewa lallai mutane za a tashe su a ranar gobe kiyama wa yulaquna rabbahum kuma su hadu da ubangijin su ga su gashi Allah yayi magana da kowa daga cikin mu babu tarjuma wa yujazuna bi amalihim asakan ka musu da ayyukan su man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata daidai da ƙwayan zarra na alkhairi zai gani wanda kuma ya aikata daidai da ƙwayan zarra na sharri shi ma zai gansa Allah ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun dalle kai mai aiki ne ko aikin alkhairi ko aikin sharri zaka sha wahala kai aiki sai kai wahala tukuru wajen aiki aikin kuma ɗayan biyu ne ko aikin alkhairi ko aikin sharri ila rabbika zuwa ga ubangijinka mana har lokacin da zaka tiki zuwa ga ubangijinka kadhan kana mai wahala kana mai aikin wahala fa mulaqihi kuma zaka hadu da shi wasu suka ce damirin yana komawa zuwa ga shi aikin shi alkadhu din zaka je ka hadu da aikin fa mulaqihi zaka hadu da shi shi aikin naka ko inna alkhairi ne a saka maka inna sharri ne a saka maka wasu kuma suka ce a damirin yana komawa ne zuwa ga rabbuka zuwa ga ubangijinka ai fa mulaqihi zaka hadu da ubangijin naka ya saka maka da aikin da ka aikata suratul inshiqaq aya ta 6 yace fatadhakkar hadha al-liqa kamar ana cewa ka tuna wannan haduwar da zaka yi da ubangiji hatta ta'mala lahu domin ka yi aiki domin wannan haduwar khawfan min an taqifa bayna yaday Allah azza wa jalla yawm al-qiyama wa laysa indaka shay'un min al-amali as-salih domin jin tsoron kar ka tsaya a gaban Allah mai girma da daukaka a ranar gobe kiyama walaysa indaka shay'un min al-amali as-salih alhali kuma a tare da kai babu wani abu na aikin kirki wannan nadama ce wanda kuma ba za ta yi wa mutum amfani ba mutum zai yi nadamar da ba za ta yi masa amfani ba a wannan lokacin wanzur maza amilta li yawmin nuqlati kai duba ka gani me ka aikata domin ranan cirata wa madha abilta li yawmin liqa kuma me ka aikata domin ranar haduwa da Allah fa inna aktsara an-nasi al-yawma yanzuruna madha amilu lid-dunya mala yace domin yawan mutane a yau suna yin nazari ne game da me suka aikata dan duniyar suke kallo ya alamuna zahiran min al-hayati ad-dunya abin kallon su shine duniya me muka tara me na mallaka abin nan kaza nawa gare ni mata nawa gare ni gidaje nawa gare ni kaza nawa gare ni a iya nan nazarin mu ya kare me zan samu na riba in nayi kaza wa ma al-ilmi bi anna hadhihi ad-dunya allati amilu laha tare da ilimi da suke da shi na yaqini in dai musulmi ne mu'minai cewa wannan duniyar da suke ta yin aiki tukuru domin ta la yadruna hal yudrikunaha am la ba su da tabbacin za su samu duniyar ko ba za su same ta ba tabbas manomi in ya dauki galma ya tafi gona ba da tabbacin zai samu amfanin gonar ko ba zai samu ba haka ma'aikaci in ya tafi wajen aiki haka dan kasuwa in ya fita kasuwa ba tabbas zai je ya aiki tukuru akan abinda ba ya da tabbaci akan sa zai samu ko ba zai samu ba malaka qad yukhattitu al-insanu li'amalin dunawiyyin dunyawiyyin yaf'aluhu gadan aw ba'da gadan aw ba'da gadin mutum zai tsara wani aiki na duniya da yake so zai aikata shi gobe ko jibi ya tsara walakinahu la yudriku gadan wala ba'da gadin sai dai shi ba zai yi da suke goben ko jibin ba kafin goben ya rasu kafin jibin ya rasu yana yiwa ko bai yiwa mutun nawa suka rasu aka dauko littafan su ko kundayen su aka ga sun tsara me za a yi gobe program din sa na gobe zan hadu da wani da kaza ga shi a rubuce kuma ya mutu kahin goban ashe ba ka da tabbas ko da sana'ar kana ganin akwai riba in kai tabbas zaka samu riba to kuma baka da tabbacin zaka kai goban ba tabbas yace lakin shay'ul mutayaqqan sai dai abinda ake da yaqini a kansa anna aksara an-nasi fi ghaflatin min hadha yawa yawan mutane suna cikin gafala game da wannan sun gafala duniyar da ake tawahala tukuru akan tafa ba ta da tabbas ba tabbacin za a samu in ma abin nan da ake aikin akwai tabbaci in an yi za a samu to ba a tara tabbacin za a kai lokacin qala Allahu ta'ala Allah ta'ala ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha yace bari dai zukatan su suna cikin gafala game da wannan mana game da wannan littafin domin in ka ji koma ayoyin a suratul mu'minuna aya ta 100 aya ta 63 zaka ga ambaton qur'ani ne ya gabata to min hadha din zai koma zuwa ga alqur'ani zukatansu suna cikin rabkanwa min hadha game da wannan alqur'ani sannan yace wa a'malud dunya da yazo magana akan ayyukan duniya yaqulu sai yake cewa walahum a'malun min duni dhalik hum laha a'milu duk a cikin aya ɗaya ne kuma suna da ayyuka kuma bayan wannan min duni dhalik suna da wasu ayyuka kuma bayan na lahiran hum laha a'milu akan su suke mai da hankali suna da wasu ayyuka kuma bayan na neman lahira to zaka ga anan suka fi mai da hankali hum laha a'milu saboda samun wannan abin duniyan suke ta aiki tukuru dare da rana ma'ana dan adam ya fi wahadar da kansa akan me akan bukatun duniya akan aikin duniya kowannen mu nan zaka samu galibi haka ne wahalar da kake sha wajen neman duniya ta fi ko ta lillinka wacce kake sha a wajen neman me a wajen neman lahira ka fi damuwa kuma da ayyukan duniya din akan na lahira galibi haka ake suratul mu'minuna aya ta 63 walaycha fa'ata bil jumlatil ismiyya sai Allah yazo da jumla ismiyya al mufidati lis thubuti wal istimrar wanda take fa'idantar da tabbatuwar abun da kuma ci gaba da shudewar sa shine ma'anar hum laha amilun wannan jumla ce ismiyya wannan hum din mubtada ne laha amilun din shine khabar jumla ce khabariyya wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha kuma haqiqa ka kasance a cikin gafala da rabkanwa min hadha daga wannan yinin ya'ani yawmal qiyama hadha nan mala yace yana nufin ranan alqiyama suratu qaf aya ta 22 wa qala ta'ala kuma sai Allah ta'ala yace a cikin ayar fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka alyawma hadid sai muka yaye maka wannan gafala ta ka rita abinda ya lullube maka tunanin naka har ka gafala sai muka yaye maka shi abin nan da ka gafala gashi ka gan shi da ido fa basaruka alyawma hadid da haka ganinka a yau mai kaifi ne kana ganin abinda can da baka gani a duniya ana ce maka lahira alqiyama wuta aljanna siradi ji kake yi baka ganin su amma yanzu gashi nan komai kana gani ido da ido suratu qaf aya ta 22 to wannan shi yake nuna maka cewa dan adam galibi yakan gafala daga neman lahira yakan gafala daga ranan haduwa ya zama hankalinsa ya fi mai yadda shi game da abin da bai da tabbas to mai imani ne wanda yake da cikakken imani game da lahira ya samu yaqini ya samu karfin imani shi da zaka ga yana wahalar da kansa wajen neman lahira wataƙila fiye da yadda ma yake neman duniya ba a hana wa mutum neman duniya ba amma kar ya manta da lahiransa don neman ta ne ya kawo shi duniyar ba neman ita duniyar ba neman lahira ne ya kawo ka duniya ba neman ita duniyar ba ta duniyar ko ka nema ko ka samu nan zaka bar ta kuma wajen nema a samu din ba tabbas za a samu in kuma an samu kuma nan za a bar shi ko ma menene ashe imani da lahira shi yake ingiza mutum zuwa ga yin aiki domin ta sai ce hadha al-ba'su allazi ittafaqat alayhi al-adyanu as-samawiyya to wannan tashin bayan mutuwa da addinan da Allah ya saukar daga sama gaba ɗaya suka yi ittifaki a kansa, wa kullu mutadayyinin bidinin, da kuma duk wani wanda yake bautawa Allah da wani addini ya yadda akwai tashi bayan mutuwa, shi yasa ma yake yin addinin. Huwa ahadu arkanil imani sita, to wannan tashi bayan mutuwa shi ne ɗaya daga cikin rukunnan imani guda shida. Wa huwa min mu'taqidati ahli sunnah wal jama'a, wa huwa min mu'taqidati ahli sunnah wal jama'a, kuma yana daga cikin kudurce na aqida na ahli sunnah wal jama'a. Wala yunkiruhu ahadun mimman yantasibu ila millatin abadan, ba wani da yake danganta kansa zuwa ga milla ta addini da yake inkarin wannan tashin bayan mutuwa, ba wanda yake inkari. To kaga shi ma sai malai ya ba mu wasu fa'idodi daban don bayani akan tashin alkiyaman zai zo. Shi da kansa Ibn Taymiyyah ne zai magana akan wannan a cikin littafin, shi yasa sai ya kyale wancan bayanin sai ya kawo mana wa'innan fa'idodin, mana abinda zai kara mana karfin imani, domin imani da lahira da kuma neman lahira, sai ya ba mu wannan fa'ida. Allah ya saka masa da alkhairi. Sai gaban karshe, wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, da kuma imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa, shine rukuni na shida. Hadha ar-rukn as-sadis, ce wannan rukuni na shida, al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, ma'ana imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa, shine rukuni na shida. Al-qadaru, kalmar al-qadaru huwa taqdiru Allah azza wa jalla lil ashiya, shine kaddarawar Ubangiji game da abubuwa, yadda Allah yake kaddara abubuwa yadda za su faru, yadda za su kasance. وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كما حقيقة أن لا يربوش قدرا كوما منين لذي فارو يد ذي كسنشي دلوكا شن كسنشي ورسا كافيا هل جسم ميدك السي دشيكرو دبو همس. حديثي نيا مسلم يافي تدشي إمام الترمذي أحمد دكسن في تدشي. كما قال تعالى ومن دعا الله تعالى يتي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك في إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. تشم بك سني با كده مثلا يعني تي والله ينا سند دك أبن ديك تكين سمي دك السي إن ذلك في كتاب للي ون ينا تكين للتافي ربوتي لوه المحفوظ إن ذلك على الله يسير. كما للي ون قال الله أبن يمي سوكي سورة الحج آية 7. وقوله kuma fadarsa da yace khairuhu wa sharruhu, alkhairin sa da sharrin sa shi kaddara din. Amma wasful qadri bil khair, amma abinda ya shafi sifata kaddara da Allah yake kaddarawa a sifata ta da alkhairi, fal amru fihi zahir, al'amari game da wannan a bayyane yake, babu wani iskali a cikin wannan. Wa amma wasful qadri bil shar, amma sifata kaddara da sharri da aka ce khairuhu wa sharruhu, فالمراد به شر شر ابن شر المقدور, abinda ake nufi da shi shine sharrin abinda shi aka kaddara din, abinda aka kaddara to sharrin sa shi abinda aka kaddara din. La sharrul qadar alladhi huwa fi'lullah, ba wai ana nufin sharrin qaddar wanda shine aikin Allah ba, ba ana nufin aikin Allah na kaddar shine yake da sharri ba. A abinda Allah ya kaddara ne yake dauke da sharri, yake da sharri, sai a jingina sharrin zuwa ga abinda shi Allah ya kaddara. Dazu a makaranta mun yi karatu, ɗaya daga cikin ɗalibai yake tambayata cewa a ƙauye idan aka yi ruwan sama suka yi banna, sai manoma su ce a daina cewa ruwa sun yi banna, ko sun ci gidaje sai a rika cewa sun yi gyara. Nace a in sun yi banna a ce sun yi banna, ba laifi akan wannan, tunda bannar ai an jingina ma ruwan ne, ba Allah aka jinginawa ba. Yace kai kuskure da zaka yi shine kace Allah ya banna, to nan kai kuskure. Amma kace ruwa sun yi banna, ba ka da matsala, duka ɗaya kace, duka ɗaya yake da kace tsuntsu ya yi banna ya cinye hatsi, fara ta yi banna ta cinye amfanin gona, an gane. Allah yana aiko tsutsa wannan zuzzuɗa wannan murzuna ta yi banna ta cinye amfanin gona, waye aiko ta? Allah ya aiko ta. Amma zaka ce Allah ya banna, yace murzuna ta yi banna, fara ta yi banna, tsuntsu ya yi banna, to haka in ruwa ya banna, ya ce ruwa ya banna, ya za ka yi ƙarya ka zubo ta ka ce ya yi gyara kuma alhali banna ya yi? amma inta kenan in an tashi jingina sharrin sai a jingina shi zuwa gawa zuwa ga shi abinda Allah ya kaddara ba ita kaddaran kanta ba ba ita kaddarawar ba wanda shine aikin Allah kun fahimta fa inna fi ilallahi azza wa jal laysa fihi sharr yace saboda tabbas shi aikin Allah babu sharri a cikin sa duk abinda ya fito daga wajen Allah alkhairi ne kullu af'alihi khairun wa hikma dukkan ayyukan Allah alkhairi ne kuma hikima ne duk abinda Allah ya akwai hikima cikin sa walakinna sharra fi maf'ulatihi wa maqduratihi sai dai sharrin yana faruwa ne a cikin ayyukan sa abubuwan da ya aikata maf'ulat din ababan da aka aikata abubuwan da Allah ya aikata ko kuma ya kaddara din ya kaddara ruwan sama to shi ruwan saman alkhairi ne amma ruwan saman kuma zai iya zuwa shi kuma sai zama akwai sharri tare da shi an gane sai ya haifar da wani sharri shine sai ya banna abinda Allah ya kaddara din shi ake jingina wa sharri ba Allah ba فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول ذاك شري انان ده aka ce wal qadri khairuhu wal qadru khairuhu wa sharruhu to sharri anan bi'tibari al maqdur wal maf'ul wato ana jingina shi ne ta hanyar lura da abun kaddarawar da abun aikatawar amma bi'tibari al fi'li amma idan aka lura da aikin cewa Allah ne aikin Allah ne fala to ba a jingina wa wannan aiki na Allah sharri ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شي يسا من الله يقول والشر ليس اليك كما شري با زوا غريك yake ba a jingina shi zuwa gare ka hadisi ne sahihi muslim ya fitar da shi abu daud tirmizi nasa'i ahmad fa masalan yace alal misali zai baka misali dan ka fa'inta yace nahnu najidu fil makhluqatil maqdurati sharran mu mukan samu a cikin wasu halittu wanda halittun kuma Allah ne ya kaddara su amma sai mu samu sharri a tare da wannan halittu fa fi abinnan fa fiha alhayatu wal aqalibu wasiba'u a cikin halittun Allah akwai macizai akwai kunamu akwai namun daji wal amradu akwai cututtuka rashin lafiya wal faqru akwai talauci wal jadbu akwai daukewar ruwan sama wa ma ashbahu dhalika da abin da kama da haka wa kullu hadhihi bin nisbati lil insani sharrun dukkan wannan abuwa da muka lissafa in ka danganta ga shi dan adam din sharri ne gare shi ila kallon su a matsayin sharri me yasa li annaha la tulaimuhu saboda abuwa ne da basu dace da rayuwar sa basu dace da shi ba abuwa ne da suke cutar da shi wa fiha aidan haka kuma a cikin abubuwan da Allah ya kaddara zaka samu akwai al ma'asi wal fujur wal kufr wal fusuq wal qatl wa ghairi dhalik akwai dangin abuwa na sako da fajirci da kafirci da fasikanci da kika kisan kai da wani wannan wa kullu hadhihi sharrun duk wani abuwa in ka kalle su sharri ne lakin bi itibari nisbatiha ila Allah hiya khairun amma ta hanyar lura da jingina su zuwa ga Allah zaka samu alkhairi ne me yasa li anna Allah azza wa jalla lam yuqaddirha illa li hikmatin balighatin azima saboda shi Allah bai kaddara wa'annan abubuwa ba sai dan wata hikima da ta kai makura mai girma arafaha man arafaha wa jahilaha man jahilaha wanda ya san wannan hikimar ya sani wanda kuma ya jahilta ya je neman malamai su sanar da shi wa ala hadha yajib an ta'rifa anna sharra alladhi wusifa bihi alqadar akan wannan to wajibi ne ka san ashe sharrin da aka sifata kaddara da shi inna ma huwa باعتبار المقدورات والمفعولات تهيل لورا دا ابابي دا اكا قدرا دين ني دا ابوبان دا اكا اي وتر اكا اي كتا لا باعتبار التقدير ما تهيل لورا دا شي قدرا وركان كان سبا وان شي ايكن الله ني وانا الذي هو تقدير الله وفعله وان دا وانا شي قدرا ور الله ني دا ايكن سبا ما شي ايكي جنجنا وشرم ثم اعلم ايضا سنهر ويوك ساكي سني ان هذا المفعول الذي هو شر شي wannan abin da aka aiwatar din wannan abin da Allah ya samar da shi ya kaddara shi wanda kuma sharri ne wannan abin akwai sharri tare da shi kar ya kunu sharran fi nafsihi ta iwa ya zama sharri ne shi kan kansa lakinnahu khairun min jihatin ukhra amma in ka kalle shi ta wata fuska sai ka kuma alkhairi ne in ka kalle shi ta wata fuska zaka samu alkhairi ne qala Allah ta'ala مكلا الله تعالى يتي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون بنا يا بينا في البر والبحر أبراني دك أو يوكا كوكما أكن تدو دكما تيكو دكما لبيسون فسرا wannan fannar ya faru bima kasabat aidin nas saboda abin da hannayen mutane suka aikata na laifuffuka yuziqahum ba'da alladhi abilu domin ya dantara musu wani sashi na abin da suka aikata la'allahum yarji'una mai yiwa su dawo ga Allah to kaga wannan fasadi in ka kalle shi sharri ne amma natijar sa mai kyau ce annatijatu tayyiba natijar wannan fasadi da ya bayyana wanda Allah ne ya kaddara shi zaka samu natija ce mai kyau wa ala hadha tu akan wannan fa yakulu sharru fi hadha al-maqdur sharran idafiyan sai sharri ya kasance a cikin wannan abin da aka kaddara sharri ne idafi ne sharri ne da ake wato wanda ake raba shi zuwa ga ai la sharran haqiqi ba sharri bane na haqiqa tsagoro zalla an yi shi ne kawai dan kita dan cutarwa a wani sharri ne an raba shi zuwa ga wannan sharrin amma akwai alkhairi tare da shi akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi li anna hadha sayakunu natijatuhu khairan saboda shi wannan sharrin natijar sa zata zama alkhairi ne yace wal nafrud hadd az-zina masalan muqaddara hadd az-zina ala al-misali haddi da ake wa mazinaci idza kana ghayra muhsin idan ya kasance ba abin nan ba mai aure bane an yujlada mi'atu jalda abula le shi bulala 100 wayusaffaru ko wayusaffara anil balad anil baladi limuddati am sannan kuma a kora shi na an rubuta abu haka ne sannan a kora shi daga garin sa a kai shi wani gari yayi kurkuku a garin su ma dan ana arlisi ne yayi zinar sai dai a kai shi agadas ko a kai shi wata jaha yayi kaso na shekara guda a can wannan in namiji ne amma in mace ce za a barta nan ba za a kai ta wani gurin ba hadha la indi ba tare da muharrami ba wanda zai je ya zauna tare da ita a gidan kason sai ta gama kaso wanda wannan yana da wahala hadha la shakka annahu sharrun bi nisbati ilayhi wannan kaga ko shakka babu sharri ne in an danganta da shi li annahu la yura'ibuhu saboda abin da bai dace da yada yin rayuwarsa ba ai maka bulala rayuwa ba ta son wannan lakinnahu khairun min wajhin akhar sai dai wannan alkhairi ne ta wata fuska ta daban la'annahu yakunu kaffaratan lahu saboda zai kasance kaffara a gare shi fa hadha khairun kaga kasancewar sa kaffara kuma alkhairi ne la'annahu uqubatad dunya ahwanu min uqubatil akhirah saboda uqubar duniya tafi sauki fiye da uqubar lahira in an masa ta duniya ya huta da ta lahira fa huwa khairun lahu kaga wannan sharrin alkhairi ne gare shi wa min khairihi yana daga cikin alkhairin wannan sharrin bulalan da za a yi masa yana daga cikin alkhairin ta annahu rad'un li ghayrihi wa nakalun li ghayrihi zai zama tsawatarwa da azabtarwa ga waninsa wani iya gani shi ba zai aikata ba saboda jin tsoron kar abin da ya same shi ya same shi fa inna ghayrahu law hamma an yazni waninsa da zai yi yunkurin aiwatar da zina wa huwa ya'lamu annahu sayuf'alu bihi mislu ma fu'ila bi hadha kuma ya san cewa in an kama shi za a yi masa irin abin da aka yi wa wannan lartada to da ya tsawatu bal qad yakunu khairan lahu huwa aidan kai yace bal ma shi kansa wanda akai wa bulalar za ta iya zane masa alkhairi bi itibari annahu lan ya'uda ila misli hadha al-amal alladhi sabbaba lahu hadha ash-shay ta hanyar ba zai sake maimaita irin wannan aikin da ya sabbaba akai masa bulala ba gobe ba zai sake aikatawa ba kaga bulalan ta taimake shi ya daina aikata laifi kamar da zata taimaki waninsa shi ma in ya gani ba zai aikata ba to kaga in ka kalle wannan fuskokin sai kaga ashi alkhairi ne duk da in an danganta da shi sharri ne to da zai cutar da shi amma duk da haka zai zane masa alkhairi ta wata hanya amma bin nisbati lil umur al-kawniyya al-qadariyya amma in an danganta da al'amurra na kasantuwa abubuwa da Allah yake kaddarawa fa hunaka shay'un yakunu sharran bi itibarihi maqdura akwai abin da yake zama sharri ta hanyar lura da shi a matsayin wani abu da Allah ya kaddara shi kal maradi kamar rashin lafiya masalan alal misali zaka samu wato wani abu ne da Allah ya kaddara shi amma kuma in ka kalle a cikin sa akwai wani abu da yake cutarwa yake zama sharri ga dan adam to fa innal insana shi dan adam idza marida idan yayi rashin lafiya fala shakka anna al-marad sharrun binisbati lahu ko shakka babu rashin lafiyan nan sharri ne in an danganta da shi lakin fihi khairun lahu fil waqi amma a cikin rashin lafiyan nan akwai alkhairi a gare shi a aikace wa khairuhu takfiru adh-dhunub alkhairun wannan rashin lafiyan shi ne zai kankare masa zanubai fayakunu al-insanu alayhi dhunub dan adam zai kasance yana da zanubai ma kaffarha al-istighfar wa at-tauba istighfarin da yayi da tuban da yayi bai kankare masa wannan zanubin ba li wujudi mani in sabar samuwar wani abu da zai hana a karbi istighfari da tuban sa masalan alal misali cikin abubuwan da suke hana ka tuba a ci karba li adami sidqi niyyatihi ma Allah azza wa jalla shine a samu rashin gaskiyar niyya ya tuba amma babu gaskiyar niyya a cikin tuban sai a ci karban sa saboda bai cika sharuɗan da za a karbe shi ba fata'ati hadhihi al-amrad wal uqubat to sai wa'innan cututtukan su zo da wa'innan uqubobin fatukaffiru hadhihi adh-dhunub sai su kankare masa wa'innan zanuban kaga sun zade masa alkhairi wa min khairihi anna al-insan yana daga cikin alkhairin rashin lafiya dan adam la ya'rifu qadra ni'mati Allah alayhi bis-siha dan adam baya gane gurgudan ni'imar Allah da yayi masa ta hanyar lafiyan da ya bashi ni'imar lafiya baya iya gane kimarta illa idza marida sai lokacin da ya rashin lafiya zai gane kimar lafiya sai wa Allah godiya akai nahnu al-ana as-siha mu a yanzu lafiyan mu kalau wala nadri ma qadru as-siha ba ma iya gane menene gurgudan lafiyan nan da Allah ya bamu lakin idza hasala al-marad amma idan rashin lafiya ya faru da mu arafna qadra as-siha da wannan zamu gane gurgudan kimar lafiya fasihatu tajun ala ru'us al-asihha ita lafiya wani kambe ne irin na sarauta akan kawukan masu lafiya la ya'rifuha illa al-marda ba wanda yake gano wannan kamban ya ganshi ya hango shi gashi tan akan ka sai wanda baya da lafiya lokacin da ka wuce sai ga kai ga wani sarki can ya wuce da kamban sarauta akan sa a lokacin da yake kwance baya da lafiya to lokacin ne zai ga wannan kamban amma in ba haka ba zai ganshi ba yace hada aidan khairun kaga wannan shi ma alkhairi ne wa huwa annaka ta'rifu qadra an-ni'ma shine zaka gano gurgudan ni'imar da Allah ya baka sai kai wa Allah godiya akai wa min khairihi yana daga cikin alkhairin rashin lafiya annahu qad yakunu fi hada al-marad ashiya'a taqtulu jarasima fil badan ta'iwa a cikin wannan rashin lafiyan akwai wasu abubuwa da suke kashe mikrob da yake cikin jikin mutum la yaqtuluha illa al-marad wasu mai kurab ne a jikinka ba abin da zai kashe su su mutu sai rashin lafiya yaqulu al-atibba likitoci suna cewa ba'dul amrad al-muayyana wasu cututtuka na musamman taqtulu hadhihi al-jarasim hadhihi al-jarasim allati fil jasad suna kashe dangin mikrob da yake cikin jikin mutum wa anta la tadri ba tare da ka sani ba sai kai zazzabi na kwana bakwai ashe duk wasu mikrob da suke jikinka duk sai a kashe maka su sai ka tashi wannan mikrob din duk an kashe su ta dalilin wannan rashin lafiya wannan ba alkhairi bane alkhairi ne to hada yace kaga wannan shi ma alkhairi ne fal hasilu abinda yake nan dai a karshe annana naqulu mu cewa muke yi awwalan abu na farko ash-sharru alladhi wusifa bihi al-qadar sharrin nan da aka sifata kaddara da shi huwa sharrun binisbati li maqdurillah shi sharri ne in an danganta da wannan abin da Allah ya kaddara ya samar amma taqdirullah amma shi kaddarawar ubangijin aikin sa shi Allah fa kulluhu khairun dukkanin sa alkhairi ne wad dalilu dalilin haka qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadar manzo Allah da yake wa sharru laysa ilayka sharri ba a jinkinta shi zuwa gare ka saniyan abu na biyu anna ash-sharra alladhi fil maqduri sharri nan da yake cikin abin da aka kaddara laysa sharran mahdan ba sharri bane tsantsa bal hadha ash-sharru qad yantiju anhu umurun hiya khair wannan sharrun zai haifar da wasu abubuwa ko wasu abubuwa za su faru ta dalilin sa wanda kuma wannan abubuwan alkhairi ne fatakulu shari'atu binisbati ilayhi amran idafiyan sharriya fatakulu shariyatu binisbati ilayhi amran idafiyan sai zama ashe sharri shariya da aka kira shi da shi in an danganta zuwa ga wannan wani al'amari ne idafi ba wani abu bane haqiqi mala yace hadha wannan abin da zamu ce kenan wasayata wannan wasayatakallamu al-muallifu rahimahullahu ta'ala ala al-qadar yace malam mawallafin littafin zai zo ya mana magana akan kaddara bi kalamin muwassa da magana wanda za a fadada yubayyinu darajatihi inda ahli sunna wanda anan zai bayyana darajojin kaddarar da matakanta a wajen ahli sunna shi yasa sai kyale wancan bayanin sai ya mana bayani da zamu samu fa'ida na warci karatun a gurguje nake yin sa ba kakkautawa saboda so nake yanzu karshen gabar saboda shine karatun mu na karshe sai bayan ramadana shi yasa nake so in zo gaba kenan sai mutun ya sa alama mai kyau ta yadda ba za ka mance ba za mu tashi alqawaidul asasiyya fil iman bil asma'i bi asma'illahi wa sifatihi in mun zo darasin farko da za mu tashi bayan ramadana insha Allah kenan wannan shine karatun mu na karshe na wannan shekara sai bayan ramadan to shi yasa nayi ta gudu dan mu zo karshe sai ku yi hakuri da dan lokaci da muka wuce da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu dada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ina ce karatun karshe na yau nake ta yawa akwai gobe akwai karatu jibi akwai karatu har ranar lahadi in dai ba nayi bulaguro ba akwai karatu an gane kenan daga litinin ne shikenan an shiga hutu Assalamu alaikum wa rahmatullahi.